السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نعم على رعاة الشهيد الهوي وأبيع إلى جهة المؤمن الشكرة والذي لدينا شرف ذكر الرحمن وإن شاء الله الله إن شاء الله بكاته الأعراف الكريم بن أمين في جواب تفسير القرآن بهما هنا تفسير ثلاثة المؤمنين لما تقرا آية الشجرة والذي جمع بك على القمر الحسين اللهم إمام والذي على البقرة قال مسلم هو الإمام أكرمك الله بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم
تعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تقصر إلهي نظرك مشن تجعلني بها في دائرة هدايتي ونفعت عنك أن ترفعني بها إلى سماء هبتك ورئائتي وارفق نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وصل الظالمين ونفخة الساهرين وطغيان البغاة المتردسين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى ساكت أدوار أخوة وانا مصلى شيء مثار البركة إن دمك تارو ومن سورارا أبن ديك لألاقة دا sakona an girma zani da ma'anonin sa har ma ya ja mana aya ta 16 a cikin suratul ankabut inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ibrahima ifarlikum billahi wa taqu dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ma'ana Allah subhanahu wataala yake cewa wa ibrahima ay wadhkur ka ambata musu lokacin da annabi ibrahima إذ قال لقومه يكيشي ومتالن تقبوتا والله سبحانه وتعالى كنت مجلس أورنسا ينهكا شيلي ما في الهيري أغريب ونكون كفنشي كنسني ما رأي يمشي الله سبحانه وتعالى ينهكي ومنزل صلى الله عليه وسلم كتا عن نبي إبراهيم كاجي نزمن برو كتا عن نبي موسى عليه الصلاة والسلام عن نبي نوح عليه الصلاة والسلام دين دعا وفاشي كبه أكبر كما ممكن أكراتم منجيا شيوا kissoshin yanzu za a kawo su a takeice a takeice kissa mai kaman ayoyi 50 yanzu anan wurin Allah subhanahu wataala zai maka summary dinta zai kawo ta a takeice cikin ayoyi guda uku hudu wani biyar shikenan kuma an wuce an gama ko to yanzu Allah ya kawo shi ga kissan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam muna gama kissan sa kuma zamu shiga kissan annabi Lut alaihi salatu wassalam cikin ayoyi guda uku kawai kake inda Allah yake shikin Allah subhanahu wataala yace a ga wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna mana don haka ce wanku ka tuna ko ka ambata in baka wurin akai abu shi zaka iya fada ai ba zai yi ba ko tun da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadhkur ka ambata musu ya kai manzo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa mutanansa me yake cewa mutanen nasa yana cewa mutanen nasa ku bauta wa Allah subhanahu wataala ma'ana ku kadaita bautar Allah subhanahu wataala shi kadai kada ku hada bautar Allah da wani abu wata ku kuma ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarta da aikata da kuma ji tsoron Allah subhanahu wataala ta barin abajen da Allah subhanahu wataala ya ce a bari domin mutumin da baya jin tsoron Allah ba zai yi haka ba
Allah zai ce ayi tilla baya tsoron Allah ba zai aikata ba. Allah zai ce a bari tilla baya tsoron Allah subhanahu wata'ala ba zai barin ba. Ko shi sa tsoron Allah yake shine jagoranci na farko da mutum ka iya samu ya kai shi ga tudun tsira. Amma duk abinda zaka in babu tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikin sa to wahala zai haifar maka. Shi sa nawar Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana abinda Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake faɗa cewa a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala. Mutanen sa su ji tsoron Allah. In ka lura Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ittaqullaha 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 so da yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma. Me yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana domin in ba mu ji tsoron Allah ba to shikenan wahala ya zo. Shi yasa a surat at-talaq ne ko wanda surat at-tahrim Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhil lahu ajra ya kara mai mai tawa yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha haka Allah subhanahu wata'ala yake kawo mana ittaqillahan nan ittaqillahan nan. Sai Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shi ma ya faɗa cewa mutane na ku ji tsoron Allah. Domin mene? Allah nan in aka gaya maka shi ba ganin shi zaka yi ba. Imani ake nema yau. In babu imanin kuma wahala ne. Domin yanzu abu a ce maka Allah ya ce kar ka ci abinci tun daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana. Awa 13 a Najeriya halin da muke ciki yanzu. Yan Morocco ne awa 15 ko awa 14 da rabi ko wani abu makamancin haka. Ko Greenland awa 19 kana azumi. Wai wa ya ce maka wannan? Suka ce manzon Allah ne ya faɗi. Shi kuma wa ya gaya mai Allah? To a ina Allah yake? Kaga in ba imani ba, ka zauna baka ci komai ba, baka sha komai ba tsawon wannan awannin. In dai ba Allah ba wani ba zai yi. Ko ba haka ba. Shi yasa idan ka tsaya kalli ayan da Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan wajibcin yin azumi. Sai ya ce a ƙarshe don ku ji tsoron Allah. Ko kutiba alaykum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Jin tsoron Allah. To kenan idan ka tsaya kalla sai ka ga ashe sakon annabawa wannan diri ɗaya ne. Ko yanzu gashi mun baro kissan annabin mu annabi Nuhu alayhi salatu wassalam a matsayin sa na annabin farko mursali. Ya ce mutanen sa ji tsoron Allah. Qala ya qaumi ibudullaha wattaquhu wa atii'un. Ko ma ta ba inna arsalna Nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatihum adhabun alim. Qala ya qaumi ibudullaha alamma. Qala ya qaumi ibudullaha wattaquhu wa atii'un. Wattaquhu wa atii'un. Kaga shi ma annabi Nuhu da yanzu ya ce a ji tsoron Allah. Yanzu mun shigo kissan annabi na gaba annabi Ibrahim shi ma ya ce a ji tsoron Allah. Kenan dukkan sakon annabawan Allah gaba ɗayan sai ka tarar da wannan jin tsoron Allah. Shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce maka inna dina indallahi al-islam. Ai da ma addini a wurin Allah shine musulunci. Kowane annabi musulunci yayi sai dai sakon da aka basa ya sha bamban da sakon da za a tura wa'incan. Ko wa'incan suna tauye mudu ne. Sai a tura musu annabi Shu'aibu sai a ce yayi wa'azi akan tauye mudu. Ko wa ila madina aqafu Shu'aiba qala ya rabbullah warji al-yawm al-akhir wa la taqfu ala al-muslimin. Ko haka zaka ga Allah subhanahu wataala yana auful mikyala wa la takunu min al-muftirin wa qumu bil qisas al-mustaqim wa la tabqasu an-nas ashya'ahum wa la ta'fu ala al-muslimin bakiyatul wa'i khairul lakum in kuntum mu'minin. Ko kada su tauye mudu suke. To raka sakon da za a bashi zai sha bamban da sakon da za a ba annabi Lutu wanda shi mutanensa su kuma bin maza suke yi. Ko kamar yadda zamu karanta yanzu ayoyi gaba masu zuwa kaɗan yanzu. Annabi Musa alayhi salatu wassalam an tura shi zuwa ga mutanen da su kuma azabtar da mutane suke suna cutan mutane. Sai da sakon annabi Musa yanzu zai sha bamban da sakon wa'annan annabawa. Sai da Allah subhanahu wataala ya ƙara faɗa wata aya yake cewa ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. سو سيتي مسو كوجي تصوران الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون.
wannan abin da nake gaya muku ku aikata shine mafi alheri a gare ku in kun kasance kuna kan sani me yasa ya gaya musu haka domin so da yawa za ka kalla wani abu za ka rena shi cewa wannan me to kawai daga mutum yayi kabbara yayi ruku'u yayi sujuda shi gidan sai a ce mutum ya shiga aljanna kasan in ba imani ba ba wanda zai yadda cewa sallah ta sa mutum ya shiga aljanna ka tsaya kalla sosai ka tsaya ne kai kabbara Allahu akbar ka karanta karatunka kai ruku'u kai sujuda ka dago kai kara wani in dai ba imani ba zai ce wannan abin ne kawai zai sa mutum ya shiga aljanna to akwai imani ake bukata ya ja mutum to in ka rena abin sai ga kuma an je lahiran mutum ya shiga uku shi yasa yace musu wannan abin na gaya muku ku bauta wa Allah ku kuma ji tsoron sa shine mafi alheri a gare ku domin ku biye masan zuciyanku to za ku je ku fada ku shige gidan wuta Allah ya kare ni Allah subhanahu wataala yace
inma ta'buduna min dunillahi awsanan wa ta'lukuna ifka innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un
Allah subhanahu wa ta'ala ya cire da karanta mana kissan Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da yake kwashi da al'ummarsa yace inna ma ta'buduna min dunillahi awsana wa taqluquna ifka innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu 'inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru la ilaihi turja'un
mayar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa san dai abin da kuke bautawa kuma bayan Allah ai kuma kare kuma ƙarya ne kuke ƙetiro ma kanku in hiya illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ai wa innan kuma san ku ne kuke tsayawa ku sassaka su ku sa musu ido ku sa musu kafa ai ku kuke sassakawa to kun kuma sassakawa kuma sai ku sanya musu suna Lata Uzza ko wa manata wannan manata in ko mutanen annabi Nuhu ne latibarun na aliyat kuma durun waddan suwa'an yagusa ya'uka nasra duk suka sa musu wayannan sunaye shine wancan ayar da ka haddace Allah subhanahu wataala yake cewa in hiya illa asma'un sammaytumuha in hiya illa asma'un sammaytumuha antum aba'u Allahu ya min sunan ku ga kirkiro kayan kuka tattaka kuka sanya musu kuma sunaye wanda ba Allah bane shine alwar Allah subhanahu wataala yake gaya mana abin da Annabi Ibrahim yake cewa ai zai nan abubuwan da kuke bautawa ko ma bayan Allah ai kuma kani wanda su wayannan kuma kan in yaslubu musbabu shay'an la yastajibu min da kuma zai iya zuwa ya ɗeba wani abu daga cikin abin da kuka sa musu ba su ya fata ba ko gashin a wani kissa da Annabi Ibrahim yake gaya mana cewa وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ كَابُوا وَنَّ آيَةً النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتي وَإِنَّ أَوْوَنْ دَكُكِي بَوْتَوَى وَنْ دَبَاسَاكِي كُو يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا abubuwa ne wanda ba sa yi aikata komai kuma ku zo kuna bauta musu ku sani ai kuma ka ne kuka kirkiro su kuka sanya musu kuma ƙarya kuka kirkiro ma Allah subhanahu wataala kuke cewa wayannan su ne abun bautawa suma Allah ne amma kanana kulli ai wannan duka kareyaki ne kuka yi kuka kirkiro kuka sanya musu kuka jingina makawuna ku wanda su wayannan kuma kan la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya tsinina muku komai dan haka wasu in za su fita wurin neman abincinsu sun tsugunna wurin gumakan sun gaishe su sun ce to za mu fita yau kuɗi muke so da yawa da yawa da yawa shi kenan kuma sai su fita sai su ji shiru wata rana su fita kuma Allah ya ba su kuma haka ba me yasa waɗanda suke bauta wa Allah za su tsugunna gaban gumaka kuma Allah subhanahu wataala ya buɗa musu ai Allah subhanahu wataala ba yanda baya jarabta bawa ko zai jarabta ka ya buɗa maka ba mamaki kana cin rabanka kenan a nan duniya sai mutum ya je lahira sai ya ga abin da yake shine kuma wani
girman tashin hankali. Allah subhanahu wata'ala ya ce mai shine annabi wurin Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yamlikunakum rizqa, ba ka iya tama muku da komai na wadata ko na arziki ko na abinci ko na makamancin haka. Shi to me yake yi maka shi ne? To yanzu ina ne hanyar da kai za a iya samu abinci? Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana abinda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya faɗa, yake fabtahu 'inda Allahi rizqa, ku nema arzikinku a wurin Allah. Allah shi kadai ne ka iya azurtawa. Daban ka da Allah subhanahu wata'ala ya yanka maka ko yana sama ne ko, to sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo dalilin da zaka je sama kuma ka dauko arzikin naka kuma ka dawo ƙasa. Ka ga ya dabi'a na dan adam yanzu baya zuwa sama ko, wani ma zai je saman sai an je an hau wani jet wani menene ko ba haka ba, sannan zaka iya zuwa alamin sufura irin wannan duniyar da ake ganin taurari duniyar wata. To yanzu da ka kaddara da Allah subhanahu wata'ala zai sa arzikin ka yana duniyar wata, gashi kai ba bature ba ko, ba za ka iya kera jirgi da za ka hau ka je can wurin ba. To Allah in ya kawo arzikin naka na can wurin, to shi ne zai kawo sanadiyar kuma da za ka je can duniyar taurara ko duniyar wata, kuma ka ɗauko arzikin naka kuma ka dawo ko. Allah ya saka wa malaman da alheri tun karatun mu na farko suke karanta mana, wani bawan Allah ya zo wurin annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam, sai ga mala'ika, wani mala'ika ya zo wurin annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam, sai mala'ikan ya yi ta kallon wannan mutumin, ya yi ta kallon wannan mutumin, ya yi ta kallon wannan mutumin. Bayan mala'ikan ya tashi ya wuce, sai ya ce wa annabi Sulaiman, dan Allah annaban Allah ina roƙonka wani alfarma, wannan mutumin da ya zo ya ta kallo na ya tayar min da hankali, ni kawai a ɗauke ni a kai ni can duniyan wata, can kawai ne ta rayuwa ne. Shikenan annabi Sulaiman sai ya roƙa Allah cewa Allah ya kai, Allah ya bare ikon da za a kai shi iska ta ɗauke shi, ta ɗauke shi kuma ta kai shi. Shikenan a can mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran shi, zuwa can mala'ikin nan sai ya dawo wurin annabi Sulaiman ya ce yau ya ga ikon Allah. Yanzu ka ga yana ta kallon wannan mutumin da ya zo wurinka, ya ce eh, Allah ne ya gaya min cewa za ka ɗauki ni mala'ikan mutuwa zan ɗauki ran shi a can duniyan wata, duniyan wata ko kuma mafaɗa rana ya manta da kisan da yake kin muna aji uku malaman mu suke karanta mana sun kisan shi haka da ake karanta da kai. Ya ce shi ne abin ke bani mamaki, ta yaya wannan mutumin zan same shi a duniyan wata ko kuma faɗa rana, gashi yanzu a nan wurin kuma bai wuce saura minti 30 ko awa ba. Shi ne abin ke ta bani mamaki, yasa nake ta kallon shi. To kuma in ko Allah ne je can kuma sai na gan shi a wurin kuma na ɗauki ran shi. To kaga in Allah ya kaddara maka abu sai fa ya faru da kai ko ba haka ba? Saboda haka shi Allah subhanahu wata'ala sanadi yake kawowa ka tashi kai dai ka bi hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ka bi wurin neman arzikinka. Abinci ne musulunci na kaddara shi a arziki, kuɗi ne musulunci na kaddara shi a matsayin arziki, zaman lafiya musulunci na kaddara shi a matsayin arziki. Saboda kai dai ka bi hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta, kuma ya rage Allah in ya ga dama ya buɗa ma, in ya ga dama kuma ya baka haka ya sa cikin zuri'anka a samu wanda zai zama to mawadacin. Ai da yawa daga cikin wanda muke ganin cewa masu kuɗi ne yanzu ko ko sun fi ƙarfin hidiman gidansu, ba mamaki a account ɗinsu akwai naira miliyan, wani babansa har ya rasu bai mallaki naira miliyan ɗaya ba. Kai wani har baban shi ya rasu bai mallaki abin da ya kai naira 100,000 ba, har baban ya rasu. Amma yanzu wannan yaron na baban nashi ko shi ba naira 100,000 ba, yanzu a haka yana da naira miliyan 2 miliyan 3 a asusun shi na account, amma har yanzu yana ganin cewa Allah bai bashi arziki ba, Allah bai masa wadata ba, ya manta cewa baban shi har ya rasu bai mallaki naira 100,000 ba. Allah ka yafe mana, Allah mun tuba, bai musulunci da yake nema wuri na wurin ka wurin ki, abinda musulunci yake nema wuri na wurin ka wurin ki, kema da ke sauraron mu yanzu shine ka bi hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta. In ka bi hanyar da Allah ya saba, Allah subhanahu wata'ala ya haramta, ka nemi arziki ta kanka, to Allah subhanahu wata'ala zai hukunta. Shi ta'ana wurin Allah subhanahu wata'ala ya ce fabtahu 'inda Allahi rizqa,
ku nemi arzikin ku wurin Allah wa abuduhu kuma ku bauta masa karkace zaka yi ta neman kudi ba za ka bauta wa Allah subhanahu wataala ba Allah yake ka bauta mu kuma ka nemi arzikin ka to wabtaji fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka kaman da yadda muka baro suran nan ba da cimawa wa shkuruhu ku gode ma Allah subhanahu wataala duk yanda ka tsinci kanka ka gode mai wani yana nan yana neman wannan abin da Allah ya baka shi kuma Allah zai bashi ba ko yanzu yawan mu da muke zauna nan war alhamdulillah mun gode Allah Allah ya bar mu da lafiyar mu amma wasu na nan ai ba su da lafiya wanda ba su da lafiya ma wasu sun fi mu yawa yawan wanda muke zauna nan war ko da zaka leka wannan asibitin na anguwan ku wancan ya leka asibitin dake anguwan su wancan ya leka sai ga ashe mutane ne da yawa ga su nan a kwance ba su da lafiya mu da muke da lafiya ne ake nema wurin mu mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma ya sa kaida guda daya cewa la in shakartum la azidannakum duk abin da kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya maka in ka gode masa Allah yake zan kara maka Allah mun gode maka Allah ka kara mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sannan ka sani kuma ilaihi turja'un wurin Allah zai za ku koma gaba dayan ku wurin Allah za ku koma kenan annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam a cikin wannan ayar guda biyu ko guda daya ya hada mana abubuwa kamar haka na farko abauta wa Allah subhanahu wataala idan mutum ya tashi zai nemi arzikin sa ya nemi arziki wurin Allah subhanahu wataala domin mene inna Allahu huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ka nemi arziki wurin Allah sannan ka gode wa Allah subhanahu wataala kan halin da ka tsinci kanka a ciki ka gode masa sannan kuma ka sani a ƙarshe wurin Allah subhanahu wataala za ka koma kai ko ka so wurin Allah za ka koma kenan wanda ya yarda cewa zai koma wurin Allah me ya kamata yi sai ya fara shiryawa domin da ni da kai ba mu da tabbacin za mu kai zuwa sharruwa ko ba haka ba wani burgewa kenan kuma na Allah da ni da kai ba wanda yake da tabbacin cewa zai kai sharruwa to duk da zaka rika rudan kanka kan abin da bai takara ya karya ba ko duniyar gaba ɗayan ta Allah subhanahu wataala cewa yayi bata kai kimar fifficen tauro ba bata kai ba domin a wurin Allah ya ce da ta kai kiman tufikin sauro da wanda ba musulmi ba da bai sha ruwa ba a duniya to tunda ka yadda zaka koma wurin Allah ashe kamata yanzu ka fara ma shiryawa cewa mutuwan nan za ta iya zuwa yanzu ko an jima ko gobe ko sati ne zuwa ko dai lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara fatan mu dai Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani da kuma azarta mu da masu mana addu'a bayan rayukan mu domin shi ne babban tashin hankalin yanzu ake ka mutu babu wanda za ka maka addu'a Allah mutu ba Allah ta yafe mana Allah subhanahu wataala yace
wa in tukadzibu fa qad kadzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin
Allah akbar yanzu shikenan Allah subhanahu wataala ya gama kissanta mana kissa kan annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam cikin wa'annan ayoyi guda biyar kallafa Allah ko wanda sura su tun guda aka sauke suratu ibrahim ko ba haka bane suratu ibrahim tana na cikin qur'ani to gaba ɗaya kissan yanzu Allah subhanahu wataala ya dinkule cikin wannan abubuwan kwara biyu sun wannan ayoyin guda biyu kuma an gama kenan kuma sako ya isa ko akwai sako bai kai masa ba sako ya kai saboda haka yanzu Allah subhanahu wataala ya juyo da zancen kuma zuwa wurin annabinsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce masa wa in tukadzibuka faqad kadzaba umamun min qablikum wama ala rasul illa al-balagul mubin Allah ya ce wa in tukadzibuka in wayin nan mutanen naka ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kanyata ka ai in faqad kadzaba umamun min qablikum akwai al-umumin faqad kadzaba umamun min qablikum ai akwai al-umumin da aka yi su da yawa kafin zuwan ku ko al-umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko yanzu dai muka gama kitan annabi Nuhu ko bayan annabi Nuhu an yi annabawa daban-daban ko sai ta Allah subhanahu wataala sai ya dunkule maka yace minhum man qasasna alayka wa minhum man lam yaqsas alayka kin annabawan da nayi daga cikin sako da na baka labarin su akwai kuma wanda ban baka labarin su ba me ake nema wurin ka kawai yanzu kai mai sauraro kai imani cewa Allah subhanahu wataala yana da annabawa da yawa to da ka wa'inda suka zuwa cikin alqur'ani mai girma su 25 ne ba ana nufin su kenan annabawan Allah ba a'a sai sauran annabawan Allah ga sunan da yawa shine Allah subhanahu wataala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan wa'annan mutanen Makka ko ko wa'annan al'umman naka suka kayyata ka ko yanzu idan yanzu ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga yayi wafati yayi kaura suka kayyata malamai ko domin malaman su ne suke dauke da mene sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko bisa wancan hadisin in ya inganta cewa al ulama'u warithul anbiya ko annabawa malamai su ne magada annabawa kinan ka kayyata malaman sai dai ke da ka karanta sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah subhanahu wataala ya dinkula da yace in ka karyata din kuma karyata to fa kada kazzaba ummun min qablikum ai kafin zuwan ku ko kafin zuwan ka kai da kake sauraron mu yanzu ka karyata ai an yi mutane da yawa kafin kai su ma san karyata fa kada kazzaba ummun min qablikum wama ala rasul illa al balagul mubin Allah subhanahu wataala ya ce ku sani ban daurawa manzona sallallahu alaihi wasallama cewa dole dole sai kowa ya yi imani da shi kamar yadda ba daura mu kowane malami ga cewa dole dole kowa sai ya shiri ba kai naka wa'azi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbi fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata ko shi abinda ake magana yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma ballighu anni walau aya kenan sakon ake bukata ka isar kai malami ba za ka tilasta wa mutum cewa dole sai ya shiri ba ko ba haka ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim duka wannan ayoyi ne wanda Allah subhanahu wataala ke nuna cewa na manzo sakon malami ko aikin manzo shine ya isar da safa din kabi kuma ala rasul illa al balagh al mubin abinda muka daurawa manzo shine isar da sakon nan ta hanya wanda yake filla filla sai da kowa zai gane sakon ba tare da wani ya ce ai ina ganin abinda ake nufi a wurin nan kaza ne a'a filla filla Allah subhanahu wataala ke yin saukar da sakon sa ko Allah subhanahu wataala ya ce ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الله يشي بياني نكي يي فيلا فيلا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فتبع القران ثم ان علينا من بيانا الله يشي بيان القران نن ينا ورينا ني فيلا 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 ني زن دوكي نوين يين بيانين شي فيلا فيلا inda kaga ban yi bayani filla filla ba to annabi na ne da kansa zai yi bayani filla filla wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa anzalna ilayka dhikra ko litubayyana lin-nasi kaga ni litubayyana kai ma mutane bayani filla filla abin da aka saukar maka da shi sai da kuma ala rasul shi sa baka taba ganin wani almanzan Allah ya bar shi a dunkula ba a'a Allah zai yi bayanin abin sa manzon Allah ya ƙara bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar ma malamai wasu abubuwa wanda su ne kuma za su ƙara yin bayani ko shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya maka wani a cikin alqur'ani cewa ka ga yanda mataki yake atiqu Allah wa atiqu rasula wa ulul amri minkum domin mene sakon haka yake zuwa daga Allah zuwa manzansa zuwa malamai zuwa ga al'umma zuwa to kenan malamai ne za su karanta sai su ce to abinda Allah subhanahu wataala yake nufi a wannan ayan kaza ne saboda ayan Allah ya ce kaza ko ko saboda zuwan harafi kaza harafi kaza idan ya zo abinda yake nufi kaza ne wannan malamin shi kuma ya ƙara kallo ya ce shi kuma abinda ya fahimta wannan ayan kaza ne abu saboda mene kaza da zuwa a cikin ayan ko kallo Qur'ani wani girma na Allah ko aya daya malamai suka samu sabani kowa daga inda yake kallon abu ayan harimat alaikumul maitatu waddamu wala malkinziri wama uhilla li ghayri llahi bihi wal munhalikatu wal manqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u sai Allah yace illa ma zakkaitu Allah ya koro wayannan abubuwan da yace an haramta muku kaza an haramta muku kaza an haramta muku kaza aka zo kan maganar dabbobi da aka haramta dabbobin da suka hau kan dutse suka fado ko naman daji ya fisge wannan farayi daga jikinsu ko abin da aka yanka ma wani Allah ko wani abu makamacin wayannan abubuwan shine aiko wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan naqihatu wama akala sabu illa ma zakkaitum. Kaga wannan kalman illa ma zakkaitum to ita kawo sabani wurin malamin cewa to wayannan dabbobin yanzu kana da rago shikenan ba ma ke kana ta tana jin shi zaka yi sallar idi da shi babban sallah ko idul adha zaka yanka kana ta kiwon shi ya rage kamar misali kai kiwon ragon ya kai shekara biyu kana kiwon kayan ka kaga ragon da ya shekara biyu yanzu ya manyanta yayi ulul malan ya koshi kana jira Allah ya kai mu sallah babba ka yanka sallah ya rage sauran kwana uku kawai sai ragon nan ya kunci ya tsinke ya ko fito waje a guje kawai sai ko Allah ya hada shi da moto gamas sai motar nan ta bige shi yayi ta shure-shure zai mutu yaya kenan illa an ce wal mawqudatu wal mutarabbiyatu wan nasihatu wa ma akala as-sabb mata ba ta malikiya suka tafi akan cewa ko da ana ganin ragon nan zai mutu yana ta shure-shure ba za a yanka ba domin a wurin ba mu sani ba wukar da muka yanka da shi ne ta kashe shi ko ko zafin bugun nan saboda kamar ga wata malikiya suka tafi akan cewa a ba za a ci ba shikenan ya zama mushe kawai ko a bashi a gani in ya iya rayuwa bayan wannan bugun kwana ɗaya kwana biyu kwana uku don kana buƙatar ka yanka sai ka yanka ya zama san wuka ne ta kashe shi malaman Shafi'iyya suka ce a yanka kawai me ya hujjan ku suka ce illa ma zakaitu kaga su ma maliki ya ce illa ma zakaitu saboda wannan abun yanzu da moto ta buge shi ai zai mutu ne ba ku ka yanka shi ba saboda ka tunda ba ku ka yanka shi ba zai mutu ka kuci shi su kuma Shafi'iyya suka ce a yanka ai Allah ya ce illa ma zakaitu sai abun da kuka yanka saboda haka su a mazhaba ta Shafi'iyya ko da zai mutu din in kai ne ka dauko wuta kai yanka to yanzu kawai ka samu yakini cewa yankan nan da kai shine ya kashe shi kada aya ɗaya ne kowane malami ga abin da yake kallo ko in ka tsaya kallon Najeriya to sai duk da muna abin mazhaba ta malikiya ne 100%, amma a nan wurin ba a bi kwana biyu ne a nan ba a bi da zaran ka ga moto ya buge maka kaza ko ya buge maka akuya ko rago yana shure-shure kawai za a gane a nemo wuka mana ko ba haka ba ne haka Allah subhanahu wa ta'ala yake sai ya bar mu malamai dama ko su ma su yi ijtihadi da abin da suka iya ganowa cikin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kaga in ba ilimi ba me zai iya tabbatar da wannan babu sai dai ilimi ko domin mazhaba ta malikiya sun taba kan cewa illa ma zakaitu su ma mazhaba ta shafi'iyya suka ce ai Allah ne ya ce dama illa ma zakaitu sai ku kun ce illa ma zakaitum kar a ci mu kuma mun ce illa ma zakaitum a ci sai ga kowa ya dauki fahimtar sa Allah ya saka mana Allah ya saka musu da alheri kai kuma wanda kake da rago moto ta buge shi sai kai ma ka tsaya sai ka duba sosai kika ga wanne zaka dauka ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana saboda haka ake barma malamai su ma wani gaba cewa su su duba sai su salma da malamai sai su salma da al'umma saƙon abin da su kuma suka fahimta a cikin alƙur'ani ne kuma Allah ya ce
أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير
الله سبحانه وتعالى يكتب ذكرًا ثامنا أبين الله سبحانه وتعالى يزكي بيا وبرزنتا هذا يزيد من جماعة من دواكني من جماعة من صلى الله عليه وسلم وما كان الله يكيدش يشي أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده inda zalika ala Allah yasi shi mai wayannan mutanen da suke ta jayayya da kai annabi na cewa Allah ne ya turo ka ko ba Allah ba har suna ganin cewa kai ba ma annabin bane wa yaquluna lasta mursala ko wa yaqul ladina kafaru lasta mursala aya da suka ce kai ba annabin Allah bane Allah ya ce in turo annabin ku ce ba annabi bane yasin ina rantsuwa ko akwai kuma malamai suka ce ina rantsuwa wannan kalma ta yasin rantsuwa ne wasu suka ce yasin sunan annabi Muhammad wal qur'an al hakim ina rantsuwa da wannan alqur'ani innaka laminal mursalin kai innan wallahi insha Allah yace ina rantsuwa da girma na kai manzo na ne to shi yanzu Allah subhanahu wataala yake cewa wayin da suke ta jayayya da kai su ce maka mawaki su ce maka sha'ir kahin ko ba ka ce manzo Allah ba cewa mawaki dan jabo dan sihiri mawaki haka sai ta fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kalmomi marasa dadi Allah yace to awalan yaro kaifa yubdullahu al-khalqa shin mutanen nan ba sa kallon yanda Allah subhanahu wataala ke kirkiran halitta thumma yu'iduhu sannan aha thumma yu'iduhu sannan ya kara dawo da halittan idan ka tsaya kaga wata halittan sai ka tabbatar banda Allah ba wanda ya sai wannan halittan ko dubu ga misali da sauro sauro wannan da kake gani banda Allah ba wanda ya sai iya halittan sauro banda Allah subhanahu wataala ba wanda yake iya halittar sauro kaga dan karamin abu ne me yasa kaga wannan sauran da kake gani ya kai girman jiwa bai kai girman jiwa ba yau wa dan wani da ya ce a to ya za a yi a hada sauro da jiwa ma ko ina ganin kamar kahonta guda daya ya kai girman sauro ba tana da wani kahon haka ba da ya fito daga bakin ta ku ya kai girman sauro kahon now ya wuce ikon Allah kana ganin a jikin wannan kahon ko za a iya samun sauro har kaman guda 10 ko dubu ya salam ya Allah to kaga ka kalle jiwa sosai jiwa da ka sani ka kalle ta duk girman nan nata yadda take haka Allah subhanahu wataala ya halicci sauro da halittan sauro da halittan jiwa iri ɗaya har wannan harkun din wannan abin nan da yake lankwashewa na jiwa sai da Allah subhanahu wataala ya sanya shi a cikin sauro wannan abin nata kaman kunne haka take da shi sai da Allah ya yi shi a cikin sauro din yanzu in ni da kai ne to ta yaya zaka yi wannan zai yi ba zai yi ba sannan sai da Allah ma ya kara gajiyar da mutane sai kuma ya sanya sauran kuma yana tashi duk wannan halittar da ke cikin jiwa Allah ya zuba ta a cikin sauro sannan Allah subhanahu wataala ya sanya wa sauran wani abu da ake kiran shi suna yanzu a turance sensus wata na'ura ne wanda tana iya dictating dan abu komin nisansa sauro na iya jin kanshin mutum daga nan zuwa baya jidda idan kana nan wurin sauro yana baya jidda wancan layin ko zuwa wancan titin jirgin sauro zai iya jin kanshinka banda Allah waye zai iya wannan tsakani da Allah ko shine halittan da a lokaci daya zai iya zuba maka kwai guda 300 kwai guda 300 a lokaci daya sannan kuma zai wuce an jima an ya dawo kuma zai kara zuba wasu kenan har yanzu Allah yana mana rahama ba ko da yasa sauran ma suke mutuwa domin da ba sa mutuwa da mutane sun shiga uku ko kuma sai Allah subhanahu wataala rahamarsa sai ya ce kar mu yadda mu rika barin datti a jikinmu ko a wuraren da muke ko wasiyabaka fatayyir wa rizqa fahjur sai Allah ya hukunta cewa wannan sauran ba zai iya rayuwa ba sai wurin kafanta to haka idan gidana ko gidanka ko gidanki da ke sauraron mu akwai ruwa wanda yake kwantacce baya wucewa to anan wurin sauro zai rika yin kwai amma in har zaka rika bare ruwa na wucewa ko to sauro ba zai iya rayuwa wannan wurin duka wannan ba rahama bane rahama ne to Allah yake ku kalle yanda nake kirkiran halitta akwai wani halitta yana nan a cikin ruwa yanda kaga wannan jokin da mutane suke hawa haka shi kuma yake a cikin ruwa da tsingan doki da komai haka yake a cikin ruwa kuma yake rayuwa banda Allah wa zai yi wannan ko idan ka tsaya kallon halittar bin za ka kara tabbatar cewa Allah Allah ne ko menene bambancin halittar biri da mutum in ido ne ne biri yana da ido ban sani ban ka taba lura ko in kai ne biri yana da kai yana da kulli yana da kafa yana da hannu sai Allah ya bambanta ka da shi Allah ya bambanta ka da abubuwa kamar haka tsakaninka da biri ya sanya maka harshe wanda za ka iya yin magana wanda shi Allah subhanahu wataala bai sanya harshensa ya iya magana ba, amma ai biri yana da harshen ko to in harshe ne yake yin magana to birin yayi mana kaga ba harshe bane ko kenan anan wurin ya kamata dan adam ya ƙara dogon nazari akan Allah cewa ka Allah nan daban yake ga birin dai yana da harshe irin naka ko amma ba abu na farko kenan abu na biyu Allah subhanahu wataala ya sanya maka kaifin kwakwalwa ya sanya maka kwakwalwa wanda ta tabbata wanda da kwakwalwan nan ne zaka iya bambance gaskiya da ƙarya kamar yadda yake wa hadainahu najdain ko haka Allah ya faɗa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to banda wannan akwai wanda zaka iya bambancewa biri dai na haihuwa kamar yadda mutane suke haihuwa sai mene in ya hango hadari yana zuwa zai gudu ya boye in ya hango wuta tana zuwa zai gudu ya boye wai na uwan ko ya isa dan adam ya fara tsayawa ya kalla ya ce kai wannan Allah ya tantance abin ka shine anan wurin Allah subhanahu wataala yake cewa a walam yarau kai mutane ba sa ganin yanda Allah subhanahu wataala ke kirkiran halitta babu ita da babu Allah bai kalla a wani gari sanan ya zo yayi ba shine yake samar da ita min al adam wanda babu ita da kawai sai yayi ta Allah yake sannan kuma zan kashe wannan halittar domin kowane rai da ka gani na sanya maka wani lokaci da zai rayu ba mamaki za ka rayu shekara 10 ne ba mamaki zan rayu shekara 30 ne lokaci na yayi kuma dole na mutu kai ma da kake sauraron mu kana da lokacin ka ko Allah dai ya faɗa a cikin alkur'ani mu takaita yace li kulli ajalin kitab kowane abu da ka gani yana da kayyadajjen lokacin ka to lokacin nayi Allah yake zan kashe shi Allah yake wani iko kuma nawa lokacin ka bai yi ba wai in ce wai zan sa a dauki ranka Allah yake ba nayi lokacin da aka diban maka sai yayi sannan zaka mutu din yanda aka kai gaba ka wahala ayi maka wannan ayi maka wannan Allah yake in lokacin ka bai ba haka nan kana ji ana ganin za ka dai Allah yake kuma lokacin ka nayi din yanda mutane suka kai da kanka to wallahi in ban ji ko to idan ka mutu din shine Allah ya ƙara gaya maka gaban gaba gaba ta gaba a cikin ayat yace summa yu'idu za a je a dauke ka da masoya ne da makiya ne haka za a dauke ka a je a kai ka rami a birne ka ko ba ka zai faru ba domin ranar da ka rasu har wanda kuke gaba da shi kuke kiyayya za kuma ya zo wurin sallanka ko ba haka bane sai zo wurin sallanka da shi za a dauke ka kuma a kai ka makabarta kowa ya san cewa da kai da wani ba kwa shi amma yanzu da shi ya zo ya kai ka mene makabartan ka ko gidanka na ƙarshe shikenan da an baka wannan lokaci zaka rididdige ka koma ƙasa sai dai waɗanda Allah subhanahu wataala ke kiyayewa ba za su koma ƙasa ba Allah yake bayan ka rididdige ka zama ƙasa kashin naka ma ya mutsike malam Allah yake summa yu'idu yace sannan da tayar da kai Allah yace kai kina ganin wannan abun kamar yana da wahala ko Allah yace inna zalika ala Allah yasir Allah yace wannan ai shine mafi sauki a wurin na bayan ka musu na ƙara tayar da kai Allah yace to shine mafi sauki ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana shi yasa a wasu ayoyin zaka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa mutane wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi irin dai wannan sakon ne a wani ayat Allah subhanahu wataala yana cewa qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al-khalqa ku tafiya a doran kasa ku kallon ikon Allah ko za ka fara tafiya kai tafiya sai kai ta ganin duniyan ashe duniya na da girma ko wata rana muna cikin moto za mu je wani wuri yace a wai har yanzu ana cikin Kaduna kace har yanzu ana cikin Kaduna nace dinnan Kaduna ne aka ce dinnan Kaduna ne ce to ga mutane can suna cewa babu wuri babu mahalli ga fili malam kanin gidanka kawai to a wannan wurin kuma akwai halittu su ma suna rayuwa kamar yadda nake rayuwa suna rayuwa kamar yadda kake rayuwa shin Allah subhanahu wataala yake cewa kun firu fi rabbi fanzuru kayfa bada al-khalqa thumma Allahu yanshu an-nashat al-akhirah a wani aya fusilat Allah subhanahu wataala yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq Allah ya ce haka zan ta nuna wa mutane ayoyina kala-kala daban-daban har sai mutane sun samu nasuwar cewa lalle Allah subhanahu wataala nan shine gaskiya shine kuma abin da yafi cancanta da abauta masa. Da zuwa kafin na fito gida nake gani wani babban malami wanda ba mabiyin addinin musulunci bane, mabiyin addinin Annabi Isa ne alayhi salatu wassalam, yake ta cewa lalle shi yayi imani cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi annabin gaskiya ne, amma dai musulunta ne kawai da zai shi dai musulmi. Amma yanzu dai kam ya tabbatar wanda suke muke da su a cikin Facebook zaka ga nayi sharing din shi, ya yadda cewa lalle kam Annabi Muhammadu annabin gaskiya ne. Imanin ne dai kam yanzu dai kunna dai ko muna roƙon Allah yanda ya bashi fahimta har ya iya gano wannan ko to Allah kuma ya shiryar da shi ya karɓi wannan addini na musulunci. Shi sa a suratul Tur Allah subhanahu wataala yake cewa a tambaye mutane mana am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, shin wai akwai wani abu da mutane suka iya halitta ne ko ko su aka halitta? Ayansa shine su aka halitta ko ba haka ba, babu abin da za su iya halitta. Shine Allah ya ƙara tambaya a cikin suratul Tur din yake cewa am khalaqus samawati wal ard, ko mutane ne suka taru wannan ya kawo wannan ya kawo wannan, har aka iya tsayawa aka gina sama aka gina ƙasa? An sa ƙarya ne, ba wanda ya iya kawo wannan. To Allah yake to banda yin irin to me zai hana mutane su samu tankan cewa Allah nan shine mafi cancantan abin da za a iya bautawa? Allah ya shige mu, Allah ya ba mu imani mana gaskiya. Allah ya ce
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
الله سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Kusan wannan ayan mun shiga da bayanin ta cikin wancan ayan da muka wuto yanzu, abinda Allah subhanahu wataala yake cewa qul siru fil ardh, ki tafiya a doron ƙasa ku kallon ikon Allah. Fanzuru, ku yi duba ku yi kallo kaifa bada al-khalqa, yanda Allah ke kirkiran halitta. Ai da dan adam yana da hankali kallon dutse kawai, dutse wannan kawai ya isa ya sa ɗan adam ya yi imani da Allah. Kallon dutse, ka kalla wannan dutsen, kai a wurinka kana ganin shi matacce ne, amma rayayye ne sosai. Ko har malaman da suke da alaka da wannan ilimomin da ke da alaka da ilimin ƙasa ko ban ƙasa suke cewa duk dutsen da kaga ya tsoro daga ƙasa ya fito ya kai kaman kamu goma, to abin da ke ƙasa to ya ninninka wannan abin da ya tsoro sama, so ninkin wannan abu. Wannan dutsen a cikinsa ne Allah subhanahu wataala ke ajiye abin ban mamaki. Za a yi ta yin ruwa, ba dare ba rana, ruwa na wucewa yana ƙarewa yana fararewa, kai dai ba za ka ga inda ruwan ke shiga cikin dutsen ba. Amma Allah subhanahu wataala sai ya sa dutsen nan kuma ya rika fito da ruwa wanda za a yi shekara da shekaru ana sha ba tare da ya ƙare ba. Wayewa fa yanzu na duniya ya kai matsayin da ba a shan wani ruwa a gamsu sai irin ruwan da yake fitowa daga cikin wayannan duwatsun. Ko ba shi gaba ne? Yanzu ruwan da ke fitowa daga wayannan duwatsun su ne ake gani ruwa tsaftatacce, ruwa masu kyawu. Ko ba haka ba? Irin wancan ruwan ba zan kira suna ba kai ya zama ina musu sallah. Ko za a ga na dutse ne, wancan ruwan shi ma za a ga na dutse ne, wancan ma za a ga dai daga cikin dutse ne. In wanda ake sayarwa ne a leda sai ga mutane suna ƙara-ƙarin shan shi. Ko ba haka ba? Kenan shi Allah subhanahu wataala ya ce thumma qasat qulubukum wa hiya kal hijaratin aw ashadd qaswa wa inna min al hijarati lama yatasajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqu. Ka kalla fa, ashe idan muka ga dutse ma ya tsage inji Allah. Allah ya ce ba haka kawai ya tsage ba, dutsen ya tsage ne saboda tsoron Allah. Ayan Qur'ani nake karanta maka ba wai maganar malaman su. Wa inna min hala ma yashaqqu fa yaqbu min umma wa inna min hala ma yaqdu min khashyati Allah. Akwai wanda kuma zai faro ne da yana kan tsauni sai kawai kaga dutse ya rigirgino malam ba ya fadi me yasa lama yahdu fil kashfillah Allah yake tsoro na me yasa ya fadi ba wai ya gaji da zama bane a wurin shine Allah subhanahu wa ta'ala yake kallama yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran sai kiran halitta thumma yunshi thumma Allah yunshi an-nashat al-akhirah sannan ya kara kirkiran abinda kuma yabo wannan ko ya kara tayar da wannan inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah kaman yana tambayana ne yana sanya kawar da hankalinka cewa yanzu Allah zai yi wannan abun kuwa sannan ce kai kwantar da hankalinka shi wannan Allah zai iko ne akan komai yasa dutse ya haifa taguwa ko ba kai faru ba kisan Annabi sallallahu alaihi wasallam dutse ya haifi taguwa taguwar kuma nan take ta mata kara haihuwan wani taguwa inna Allah dai ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne akan komai kuma ina ganin abinda zamu iya dauka kenan abinda muka fada daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka fada bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana wanda ya dauki nauyin wannan tafsirin ake sawa a kan yaɗa labarai na ya farsiyan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka maka alheri wanda suke kaiwa da komowa a kan wannan tafsirin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka maka alheri mu da muka samu halarta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hadarta mu da aiki da abinda aka ji a cikin tafsirin kasar mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya zauna da lafiya jihar mu Kaduna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya zauna da lafiya alherin da Allah subhanahu wataala ke fararawa ga kasashe da kuma garuruwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya farara mana marasa lafiyan mu gida da asibiti da mu wanda suke ɗauke da shi a jikunan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah subhanahu wataala ya kare mu da lafiya albarkar fatiha da salatu fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعظم القاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر يوم الدين العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين